Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 4 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Safilu da kanin labarai.
To Ibrahim, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta gargaɗi ƙasar Rasha kan yadda take ajiye harsasai a kusa da inda sojojinta suke bayan da harin Ukraine ya kashe sojojin Rasha. Mambobin majalisar wakilan Amurka sun sake za su sake ganawa yau Laraba kan batun zaben shugaban majalisar. Haka kuma za a ji cewa 'yan sanda a Somalia sun ce wasu 'yan kunar bakin wake biyu sun kai harin bam a cikin wata mota sun kashe akalla mutane 10 a safiyar yau Laraba.
To kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wasu kajin da ake kyautata zaton daga Najeriya aka shigo da su sun haddasa cutar murar tsuntsaye a jamhuriyar Nijar, inda tuni aka yi asarar dubban kaji.
Sun ka tashi wajen 7,000 kenan, da 320 kajin da ciwo kashe da kuma wanda an ka kashe.
Idan mun leka Najeriya kuma, za a ji cewa dada yawa da 'yan gudun hijira ke yi na kawo cikas ga batun samar musu magunguna da sauran abubuwan bukata.
Wallahi ba haka, kullu da ɗakin mu da ya faɗi hina nan ya faɗi, ban da zarahin da naka gyara ne. Tani kuma wannan abinci ne dan baya ran gaskiya. Duk da wurin tsuguni a wurin tsuguni banda. Mun ina da zarahi da na tafi ko ni makaranta.
Kamar kowane yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Ilkaya ke gabatarwa. Za a kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya, ga labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗi yau Laraba cewa harin da Ukraine ta kai kan wani barikin soja a wani birni da ke ƙarƙashin ikon Rasha a gabashin Ukraine mai yiwuwa ya ƙara ta'azzara sakamakon yadda Rasha ke ajiye harsasai kusa inda sojojin Rasha suke. Idan aka yi la'akari da irin barnar da aka yi, akwai yiwuwar cewa an ajiye harsasai a kusa da matsugunnan sojoji waɗanda suka tashi a lokacin harin. Lamarin da ya haifar da tashin bumammai na biyu, kamar yadda ma'aikatar ta wallafa a shafinta na Twitter. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ƙara da cewa Rasha na da tarihin adana harsasai wato marasa aminci kafin ta fara mamaye Ukraine. Amma wannan lamari ya nuna yadda rashin kwarewa ke taimakawa wajen yawan asarar rayuka da Rasha ke yi. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta faɗi da sanyin safe yau Laraba cewa yawan amfani da wayar salula da sojojin ke yi ne ya kai ga haifar da harin na ranar 1 ga watan Janairu. Mambobin majalisar wakilan Amurka sun sake ganawa a yau Laraba kan batun zaben shugaban majalisar kwana guda bayan yunkurin da dan majalisar Republican Kevin McCarthy na neman mukamin ya game da adawa da ba a saba gani ba a jerin kuri'un da 'yan jam'iyyarsa mai ra'ayin riƙau ta kada. Zaman na jiya Talata ya kasance karo na farko cikin shekaru 100 da babu wani dan jam'iyyar Republican ko Democrat da ya lashe zaben shugaban majalisar zagaye na farko na zaben zama shugaban majalisar mai wakilai 435. McCarthy ya kasa lashe kujerar kakakin majalisar a zagaye na uku na kada kuri'ar, inda 'yan Republican 20 suka nuna adawa da shi a zagaye na ƙarshe tare da shirin zagaye na hudu na jefa kuri'ar. Ba a sani ba ko isassun abokan hamayyar na McCarthy za su yi watsi da adawar su gare shi ko kuma sabbin 'yan takara za su iya fitowa.
To an jima kaɗan, Sarfido zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda aka samu ɓullar cutar murar tsuntsaye sakamakon shigo da wasu kaji da ake ganin na Najeriya ne. Tuni dai cutar ta janyo asarar dubban kaji a ƙasar, inda tuni aka shiga ɗaukar mataki. Salamu da barma gare ka.
Tun a tsakiyar watan Disamban da ya gabata ne aka fara ganin alamomin annobar cutar murar tsuntsaye H5N1 ko kuma H5N1 a birnin Yamai da gundumar Buza ta jihar Tawa, inda ake hasashen wasu kajin da aka shigo da su daga Najeriya ne mafarin wannan al'amari da tuni ya haddasa mutuwar dubban kaji. Kamar yadda babban daraktan kiwon lafiyar dabbobi na ƙasa Dr. Abdu Isyako ya bayyana wa manema labarai,
wajen kaji 1,000 an samu mace-mace a gudan, an ga samu kuma abu a tsora cikin farin mai kaji 1,500. can Abuja wata kungiya mai zaman kanta ta ce ta tallafa ma masu karamin karfi nan ne an ka sayo wajen 5,000 binciken mu na hace buna ke wannan kashi daga kasar Najeriya ka sayo su amma daga wannan kashi kusan 5,000 cikin 10,000 shi ke kan wajen 6,000 sai saura mun ce a dakata tunda ba za a kawo su su kashe buna kashi duka a cikin karkara Buza sun ka tashi wajen 7,000 kenan da 320 kashin da ciwo kashe da kuma wanda an ka kashi
masu gidajen kiwon tsuntsaye sun bayyana damuwa a game da bullar kwayar cutar ta H5N1 sakamakon dimbin asarar da wannan annoba ka iya janyo wa fannin da ke matsayin madogarar mutane da dama madam Sidibe Isufu Ruketu Kalba na daga cikin masu kiwon tsuntsaye a nan Yamai
wanga labari mu ba mu ji dadin shi ba tunda ciwo ne da in ya shigo cikin garke yakan iya kashe maka dun tsuntsayenka yana abun da zan cewa bisa kan wanga ciwo mutane su tsare kansu da kawo sabbin tsuntsaye cikin nasu garke shi dai ne an riga kai da suke iya yi dan saboda su kare kansu da wannan ciwo
domin taka wannan masifa birki hukumomin kiwon lafiyar busashe sun fara daukan matakan gaggawa
da mun tabbatar da wannan ciwon ne cikin farm duk sauran kashi kashi haka tunda ce ciwo ne mai iya shigo ga dan adam kenan babu dama a ce a bar kaza guda da ba kashi ba cikin wannan tunda wasu ba a yana musu cin kashi in za ka ci kashi ya kamata a ce in za a yanka a kare hannuwa a samu su wani gan ko wata leda bayan an kare yanka da jinin da kakan da hanshin ya kamata a yi rami a kone su ko a samu su sama abinda aka ce ma shi biyu wanke wuri wanda za a samu wani magani duka a wanke wuri disinfection wannan magani muna da shi mun ba ya mai mun ba zai yi sauran shi
a yanzu dai hukumomi sun hana shigo da tsuntsaye daga ketare kamar yadda matakin ke shafar masu kasuwancin tsuntsaye daga wannan jiha zuwa waccan to amma ɗan rajin kare haƙƙin masaya irin su Alhaji Muhammad Nuri na kungiyar Adede Sai Wadata na ganin tsaurara matakai akan iyakoki ita ce hanya mafi a'ala
irin tsuntsaye mafi yawa da ake kawo sun musamman ma na kashi mafi yawa ana kasu daga kasashe na ketare kwai da muke ci mafi yawa da kasashe na ketare ake ka su kuma waɗannan abubuwan su ne suke kawo kananan cututtuka kamar irin wannan girfa aviyar kinga da take wakana lokaci zuwa lokaci
sama da tsuntsaye 100,000 ne suka mutu ko aka kashe a bara a Niger sanadiyar annobar cutar murar tsuntsaye lamarin da ya haddasa wa masu gidajen kiwon tsuntsaye asarar dimbin kuɗaɗe ko da yake gwamnati ta biya diya ga waɗanda abin ya rutsa da su in ji babban director Dr. Abdu Isyako kamar yadda yanzu haka aka dauki matakin rage asara ga irin waɗannan mutane Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Suleiman ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga sarfilu da cigaban labaran duniya
Kasashen Ecuador da Japan da Malta da Mozambique da Switzerland sun samu tarbatayo da kullum a cikin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya jiya Talata inda suka dauki kujerun shekaru biyu da suka samu ba tare da hamayya ba a watan Yuni. A cikin wata al'ada da Kazakhstan ta fara a shekarar 2018, jakadun kasashen biyar sun kafa tutocin kasarsu jiya Talata tare da sauran mambobin da ke wajen zauren majalisar. Jakadin Mozambique Pedro Afonso ta Mozambique ta kira ranar mai cike da tarihi. Kuma jakadiyar Switzerland Pascal Basuel ta ce ta saduda sosai kuma da niyyar sadaukar da kai yayin da kasashen suke shiga wa'adinsu na farko a kwamitin Majalisar Dinkin Duniya. Malta ta sake zuwa karo na biyu, Ecuador kuwa zuwa na hudu, sai kuma Japan a matsayinta zuwa na 12. Kasashen China da Faransa da Rasha da Birtaniya da kuma Amurka na dindindin ne masu rike madafin iko a kungiyar. Sauran mambobin ta guda 10 Majalisar Dinkin Duniya mai wakilai 193 ke zabar su na tsawon shekaru biyu. Ana kasafta su ne ga yankunan duniya. Yan sanda a Somalia sun ce wasu yan kunan bakin wake biyu da suka kai harin bam a cikin wata mota sun kashe akalla mutane 10 a safe yau Laraba a lokacin da suka kai harin kan wani sansanin soja a wani yanki da ke tsakiyar inda gwamnati ke kai wa 'yan ta'addar Al-Shabab hari. An kai harin ne a gundumar Mahas da ke yankin Hiran bayan sallar Asuba an ji karan fashewa a duk fadin garin. Wani mazaunin garin Usman Abdullahi ya shaida kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ya kubutar da mutane da dama da suka jikkata da harin, ciki har da sojoji da 'yan jarida waɗanda ke tafa da sojojin. Jami'in 'yan sanda Muhammad Abdul ya shaida AP cewa motocin sun fashe ne a wata unguwa da ke cike da fararen hula, kuma akalla mutane 10 ne suka mutu. Kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin. Daga ƙarshe, shugaban ƙasar Philippines Ferdinand Marcos ya faɗi yau Laraba yana fatan ƙarfafa alaƙa da Beijing a ziyararsa ta farko ƙasar China tun bayan hawansa mulki. Ƙasashen China da Philippines na da sabanin ra'ayi akan tekun kudancin China mai zafi, inda aka sa ran Marcos zai rattaba hannu kan wata yarjejeniya a birnin Beijing a wannan makon domin kulla hulla kai tsaye kan harkokin teku.
A gaida Safilu Hashin Gumin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya muka dosa, inda rashin tsaro ke daɗa yawan 'yan gudun hijira, wanda wannan daɗa yawan kuma ke sa abubuwan bukata da ake samar musu, ciki har da magunguna, ba su isa. Gashi kuma matsalolin sai karuwa suke yi. Daga shiyar Sokoto, ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
The objective of giving this material is actually preventive measures of weather cholera.
Jami'ar Hukumar Lafiya ta Duniya mai kula da yankin Sokoto kenan, Amina Dawi, lokacin da take mika kayan tallafin kula da lafiyar yara kuma kawo dauki shi don hana barkewar cututtuka da gwamnatin jihar Sokoto. Duk da irin wannan kokarin da hukumomi na duniya da ma gwamnatoci ke yi wajen kula da lafiya da kuma walwalar jama'a, akan samu yanayin da ke yin barazana ga wannan kokarin, wanda kuma kan iya kawo barkewar cututtuka cikin hanzari. Yanayin da 'yan gudun hijira suke ciki zaune a Najeriya na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo cututtuka, kuma ko da yaushe sai karuwa suke yi kuma su shafe lokaci mai tsawo wuri ɗaya ga kuma bukatu, kamar yadda waɗannan ke cewa.
Wallahi yanzu haka kullum da ɗakin mu da ya faɗi hina nan, ya faɗi ban da zara hin da naka gyara ne, sannan kuma wannan abinci na zan ba yaran gasa duk da wurin tsuguni a wurin tsuguni banda mun da ina da zara hira na safi ko ni makaranta.
Muhammadu daga Ranta Jadi da sutura da abinci duk muna so.
Abin zani na ƙasar Sinan ne na shiga uku na
masana kiwon lafiya na ganin cewa zama cikin irin wannan yanayin tamkar jefa kai ne ga barkewar cututtuka. Dr. Awal Ahmad Musa na ganin cewa akwai barazana sosai ga yadda zama 'yan gudun hijira yake yanzu a Najeriya.
Rashin tsaftan muhalli, a rashin ruwa da tsafta, domin tsafta yana sauki ne in akwai ruwa. So yawanci waɗanda ke 'yan gudun hijira da ke zaune wurare a cunkushe, haka zaka ga ba su da isasshen ruwa, babu yauce ko toilet inda za su biya bukatunsu. Sannan kuma akwai matsala ta matsanancin talauci. Kaga waɗanda suka yi gudun hijira, musamman waɗanda suka bazu a wasu garuruwa, za ka ga yawancinsu ma bara suke yi, kuma ba su da sana'a ko kuma wani aiki da za a ce za su iya yi domin su samu kuɗin shiga da za su shidda iyalansu.
Likitan wanda a kwanan baya ya jagoranci wani shiri na kula da lafiya kyauta a sansanin 'yan gudun hijira, ya ce abin da suka tarar wurin abu ne mai so sarai.
Abin da muka gani, akwai yara da dama waɗanda ke fama da rashin lafiya, kuma alhamdulillah an ba su magunguna. So a ire-iren waɗannan medical outreach da ake yi yana da kyau, kuma yana da kyau a same su su yi yawa a cikin al'umma, domin ta haka ne za a taimaki waɗannan mutanen. Wasunsu ma abin da muka gano ba su ma san cewa akwai asibitoci kusa da su waɗanda za su iya zuwa a ba yaransu wannan taimako na kiwon lafiya ba. So sannan kuma kaga saboda cunkoso da rashin abinci mai gina jiki, duk suna samun waɗannan rashin lafiya.
Ko bayan abin da ya shafi kula da kiwon lafiya, 'yan gudun hijira na cike da buƙatar abubuwan more rayuwa, waɗanda masana ke ganin akwai buƙatar mahukunta su mayar da hankali gare su cikin hanzari, kada a yi kitso da kwarkwata, domin ba a san irin matsalar da rashin kula da su kan iya haifarwa ba a nan gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har gitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu raro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. Dake duwa lamuran da suka shafi yankin Arewa, bijiyoyi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A shirin farko na shekarar nan ta 2023, za mu duba lamuran tarbiyya ne da taimakon da tarihi aka san jama'ar Arewa da yi. Karfafa irin waɗannan kyawawan al'adu masu kyau za su taimaka wajen rage kuncin talauci, kyautata makwabtaka, tallafawa marayu da sauransu. Dr. Abdullahi Abubakar Lamido, da ya shahara wajen jagorantar ƙungiyoyin Arewa har ma da rubuta baituka kan darussan tarbiyya, ya duba yadda lamuran suke a baya. Daga nan za mu shigo da Malam Aliyu Said Gamawa da ke rubuce-rubuce na nasihar jan hankali musamman ma a yanar gizo.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Farko ga Dr. Abdullahi Abubakar Lamido.
Babu wata al'umma face za ka samu a cikinta akwai waɗanda suka fi ƙarfi, akwai kuma wanda suke da ƙarancin ƙarfi. Kuma babu wata al'umma a duniya ko mici ga wanda za ka je ka samu ba a sadaka da ciyarwa ga wanda ba su da shi. Shi yasa harkar ciyarwa ta zama wata al'ada, ɗabi'a wacce al'ummomi a ko'ina suke ji da ita. Kuma mu da muke arewacin Najeriya wani abu ne da yana cikin wato tsarin al'adunmu. Ko mu da muke kanana mun tashi mun ga yadda a cikin al'ummarmu ake tsarin taimakawa marashi, ta yadda misali za ka tashi ka ga zai yi wuya ka ga mutum magidanci wai yana cin abinci a cikin gidansa, za ka ga akwai wuraren cin abinci tare, da ya dawo daga gida da magrib zai cire babban rigansa ko ya shiga gida da kansa ya fito da kananan kaya ya zo ya zauna a majalisa, kaga ana fito da kwanuka daga kowane gida, ta yadda ba za ka ma fahimci wani gida ne ba a yi girki ba. Domin idan an zo cin abincin mutum shida ne ko bakwai ko takwas za su ci abinci a kwano daya, in an zo a dauko wannan kwanon wannan wace miya ce kaza ana ci, don haka wanda bai kawo wasan bai kawo ba, da haka asirinsa a rufe zai ci abinci ko da ba a yi girki a gidansa ba. Haka kuma za ka ga gidaje idan aka yi girki, idan akwai mutum 10 a gidan to zai yi wuya a yi asa akwashin mutum 10, za a sa na mutum 12 ko za a dafa na mutum 12 ko 13 ko sama da haka gwargwadon karfin da ake da shi. Domin me? Saboda ana tunanin wani zai iya zuwa ba anytime a kowane lokaci kuma bai ci abinci ba.
Amma na za a iya bako?
Za a iya yin bako. Bako zai iya zuwa ya ci abinci. Ni na tashi na gani a gidan kakanninmu da kuma gidanmu, musamman ina tuna gidan kakanmu a gidan mabudin Gombe, inda akwai mutanen da muka tashi da su, ni na dauka ƴaƴan gidan ne amma ba ƴaƴan gidan bane, kuma sun bi ƴaƴan gidan yawa, kuma kowa yana da ƙwarar abinci a gidan, zai ci abinci ya koshi, kuma in an zo cin abinci zaka ga tare ake cin abinci. Sannan banda kowa in ya dau kwanonsa ina tunawa da kyau, zaka samu akwai akushi sun kai 12 ko 10 suna zaune, ina tuna wannan abun suna zaune kawai, sai dai idan ba wanda yazo ya dauka, wanda su wannan yazo ya dauka, in anyi bako yazo ya dauka, in anyi baki a wani wuri aka dauka akai musu, wanda ya saura ayi dumamensa anjima a ci. Wannan al'ada ce wacce mun tashi mun ganta, kuma mu ma mun san cewa ba mu cin abinci mu kadai a gida. Galibi za mu zo da abokananmu, mutum ya fito da kwanonsa, wannan ya dauko a zo a zauna ana cin abinci tare. Banda taimakawa juna yana sa danƙon soyayya da juna da fahimtar juna. A lokacin da ake zaune ake cin abincin ana tattauna matsalolin al'umma, ana tattauna matsalolin anguwa, wanda yake da damuwa kaza zai kawo za a bashi shawara, wanda yake bukatan a shigo masa da wata taimakawa, duk a wannan lokacin za a tattauna su. Wannan al'adu ne waɗanda suke da kyau. Maganar almajirai da ake ce a cikin al'ummarmu waɗanda suke rayuwa da ganewa, in ka lura yanzu hatta irin taimakawa almajirai da ake yi da abinci ya yi baya sosai, ba don komai ba sai mun tausayi saboda canza salo da tsarin rayuwa da muka yi. Da gidajenmu haka suke a jejjere, wannan kofar gidan na kusa da wannan kofa tana bude, mutum zai zo ya shiga. Almajiri bai da iyaka, ba abin da yake katangance shi daga shiga gida ya je ya sallama ya ce a bashi abinci. Yau kowane gida gate ne, musamman a irin anguwannin yan boko, gida za a yi da gate makeke, yaro ya zo ya yi ihu daga kofar gida ba a ji shi ba. mata suna can cikin gida, an yi abincin har da sauran da za a iya ba wani, amma wani ba ta inda zai shigo ya gani, sai ya zama ana barnar abincin, ana asararta, ana asararsa. To wannan na daga cikin abubuwan da muka yi. Don haka kuma shi kuma mai gida idan ya dawo zai jaket ya rufe ya shiga da motarsa ya shiga cikin gida ya ci abinci. Daga shi sai iyalansa. Ni da iyalaina da matana da yarana kowa mun ci mun koshi mun rage muna tunanin zubarwa. A kofar gidanmu a makwabtanmu nan kusa ga waɗanda suke cikin yunwa, wanda abincin da muka rage nan da za a ɗauke shi a basu su zai kashe musu yunwansu. To idan har ma mun ce wannan al'adar mun kauda ita, to me zai hana mu kawo wata sabuwa da za ta mai wancan? Misali ka ce to shikenan yanzu duk lokacin da za a yi girki a gidanka, goma ne a cikin gidan, za a dafa abinci, za a sa kwanuka guda biyu ko uku ko daya gwargwadon abin da za ka iya, wannan abinci ne mai kyau da za a sa kullum. Annabinmu ya koya mana sallallahu alaihi wasallama cewa abincin mutum daya zai ishi biyu, abincin mutum biyu zai ishi mutum hudu. To ashe abin za ka iya dafa wato tsabar da ake yi ta masara na mutum biyar da ake yi a yi, amma akalla a ciki za a iya tsakuro kura da cokali da ɗaya ne a kowane kwano, za a iya fidda abincin mutum ɗaya, sai ku tura makwabtanku. Wannan ya zama dindindindin duk lokacin da aka yi abincin rana da abincin dare za a ɗauka a zaɓi gida ɗaya kama akalla da za a ce za ka kai musu abinci. Kamar yadda za ka iya akan matsalan almajirai, kamar yadda na ji wani bawan Allah yana magana, wanda ni na yi magana akan abin sosai saboda ya burge ni, mu ɗauki tsarin gida ɗaya almajiri ɗaya kowane gida. Mu yi tsari cewa akalla akwai almajiri guda daya ko wani mabukaci daya, wanda shi dai kam da bayi da hali, musamman almajirai waɗanda suka baro gidan iyayensu, ko don kar kai magana cewa ai rabu da su, a wannan babin sa daban.
Wato irin waɗanda za a ce a iyayensu ne ba su damu da su, don haka tunda haka ne ma rabu da su kawai.
To wannan babin yanzu ka masa wato bulala biyu ne. Ga bulalan iyayensa da suka yi laifi ba laifinsa ba, suka ɗauko shi suka kawo shi, ga kuma kai kuma ka zo kai ma kana da abin da za ka iya taimaka masa kuma ka ƙara masa.
Dakata nan Dokta, yanzu ga Malam Aliyu Sa'id Gamawa da jan hankali ga matasan Arewa.
To wannan an buɗe wata kofa ne a matasa da mata da manyan Arewa da ƙanana, wajen rashin ganin girman juna da samun shugabanci da yin matsaya mai kyau. Ya zama kowa yana gaban kansa, kowa za a iya buɗe baki a faɗi magana a kansa, kuma da wanda ya fahimci abu da wanda bai fahimta ba yana iya tsoma baki. Da wanda ya isa da wanda bai isa ba, da wanda ya san abin da ake ciki da wanda bai isa a ciki ba, duk a Arewa ya zamanto zai iya tsoma baki, in ma ta kafar rediyo ko jarida ko social media ko wannan, sai ya wargaza lamarin mu. Bamu da haɗa kan matasa ko yara ko manyan mu. To yanzu alhamdulillah sai tunani ya canza, ai yanzu ana samun haɗin kai, an dan rage wannan tsakani da aka samu na matasa da yara wajen sauƙaƙa wannan munanan maganganun da za su iya bata zamantakewa. Assalamu alaikum.
Akan mutalla bawa matasan Arewa shawara, ko kuma jama'a Arewa, ba ma magana addini ba ko wasu abubuwa makamantan, me ya kamata su yi su zauna lafiya a samu abin da ya kamata a yankin Arewa?
Babban abin da yake gaban matasan Arewa shine yin biyayya ga na gaba, samun ilimi mai inganci, samun abin yi na dogaro da kai, da kuma kishin ƙasa da kyakkyawan kishin addini bisa manufa mai kyau. Matasan da suke wani yanki ba sa zaman banza irin namu, sannan suna kokarin biyayya a na gaba da su, ba ka jin wannan zage-zage da hayaniya. Sannan sai wanda ya san abu ne yake iya tsoma baki. In muka koyi wannan, muka yi wa na gaba da mu da masu iliminmu, biyayya da malamanmu da shugabanninmu, insha Allah Arewa za ta samu dace. Amma in muka zauna a haka, to za mu zo mu ne baya a tattalin arziki, mu ne baya a ilimi, mu ne a wargaje ba biyayya a juna, mu ne ba mu da manufa, mu ne ba mu da jagorancin da da yawun mu aka yi shi, kowa ya kama gabansa, kuma Allah ya sauƙaƙe.
Wato akar makalla wannan abun ya samu matsala ne daga shekarun nan, tun da dai iyaye na dacen ai za a iya cewa kowa yana da sana'arsa, in karatu ne, in kira ne, in ma koma menene da akwai abin da za ka ga gidaje sun gada.
Tarbiyya ta taɓarɓare, wasu daga iyaye don kowa da wanda ya aike shi, wasu daga 'yan siyasa saboda su cimma buri suka yi amfani da su, wasu daga tsammanin sun waye suka yi amfani da zuwan social media ya fandar da su, suka ɗauki tunanin da ba nasu ba, wasu kuma dama mutane ne, ƙananan mutane, 'ya'yan ƙananan mutane, sai zama ba su san darajar babba, ba su san darajar kansu ba. kuma sai zamanto su shugabanninmu suka kasa yi mana jagorancin da kowa zai ji an yi masa adalci kuma ana yi da shi kuma ana tunanin makomarsa. Amma muna fatan duk Allah ya gyara wannan.
Masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin wannan mako. Makon gobe, Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma da gabatar ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
To gaishe ka, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Sufiano Gumel Zangon Daura. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Komawar Cristiano Ronaldo kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr ta kasar Saudiya da taka leda. Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga Cristiano Ronaldo da kasar Saudiya, duniya da lahira. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sani mai lange-lange ya wuri. Yace Allah ya sa sanya hannu kan kasafin kuɗin shekarar 2023 da shugaba Buhari yayi ta zama sanadiyar kawo ƙarshen matsalar hauhawa farashin kayayyaki da ake fama da ita a cikin ƙasar. A sakon Malami Kurra, garin sarkin noma a jihar Yobe da Yakubu mai aski Badaraka da Kinunu Sani Insari suka ce muna fatan sanya hannu kan kasafin kuɗin Najeriya da shugaba Buhari yayi ya zama alheri ga al'ummar Najeriya. Kuma muna masa fatan alheri ganin shine sa hannunsa na ƙarshe. Muna addu'ar Allah ya ba mu shugaba na gari. Amin. A sakonmu na ƙarshe, wani haɗin gwiwa ne da ya fito daga Musa na Ghana, Isa Sa Bangi da Kabiru Sarkin Direbobi Bangi da kuma Ibrahim Kibiya Masane Bangi suka ce VOA ku miƙa kokenmu ga gwamnatin jihar Neja da ta gyara mana hanyar Kwantagora zuwa Bangi har kan iyakan jihar Neja da Kebbi, wato Kwatankoro zuwa Karambana. Wannan hanyar ta lalace fiye da shekaru 30, haka muke ɗanɗana kuɗanmu idan tafiya ta kama mu zuwa Kwantagora. Da fatan kukanmu ya kai ga inda ya dace. To godiya muke yi, ku ci gaba da kasancewa tare da mu kuma aiko mana da saƙonninku.
To a gaishe ki, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a takaice, Ibrahim, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi yau Laraba cewa harin da Ukraine ta kai wani barikin soja a wani birni da ke ƙarƙashin ikon Rasha a gabashin Ukraine mai yiwuwa ya ƙara ta'azzara sakamakon yadda Rasha ke aje harsasai kusa da inda sojojin Rashan suke. Idan aka yi la'akari da ɓarnar da aka yi, akwai yiwuwar cewa an aje harsasai a kusa da matsugunan sojoji waɗanda suka tashi a lokacin harin, lamarin da ya haifar da tashin bamai na biyu kamar yadda ma'aikatar ta wallafa a shafinta na Twitter. Mambobin majalisar wakilan Amurka sun sake ganawa yau Laraba kan batun zaben shugaban majalisar. Kwana guda bayan yunkurin dan majalisar Republican Kevin McCarthy na neman mukamin ya gama da adawa da ba a saba gani ba a jerin ƙuri'un da ƴan jam'iyyar su mai ra'ayin riƙau ta kaɗa jiya. Zaman na jiya Talata ya kasance karo na farko cikin shekaru 100 da babu wani dan jam'iyyar Republican ko Democrat da ya lashe zaben shugaban majalisa a zagayen farko na zaben zama shugaban majalisar mai wakilai 435. Kasashen Ecuador da Japan da Malta da Mozambique da Switzerland sun samu tarbatayo da kullum a cikin wani kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Talata, inda suka ɗauki kujerun shekaru 2 da suka samu ba tare da hamayya ba a watan Yuli. A cikin wata al'ada da Kazakhstan ta fara a shekarar 2018, jakadun kasashen biyar sun kafa tutocin kasarsu a jiya Talata tare da sauran mambobin da ke wajen zauren majalisar. 'Yan sanda a Somalia sun ce wasu 'yan ƙunar bakin waki biyu sun kai harin bam a cikin wata mota sun kashe aƙalla mutane 10 a safiyar yau Laraba, a lokacin da sai kai hari kan wani sansanin soja a wani yanki da ke tsakiyar inda gwamnati ke kai wa 'yan ta'addar Al-Shabab hari. An kai harin ne a gundumar Mahas da ke yankin Hiran bayan sallar asuba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel, wanda ya tani gabatar da shirin, da producer mu Julie Leathers Gresham, da kuma injiniyanmu na yanzu Santos, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.